sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari Auna tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 16 ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafadar su, ga Maryam dauke da kanin labarai.
Akalla mutane uku suka mutu a wasu fashe-fashe biyu da suka faru a Kampala babban birnin Uganda, abinda aka yi imanin cewa an shirya hare-haren ne. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping sun gana ta yanar gizo a jiya Litinin. Sojojin da ke mulki a Myanmar sun gabatar da wasu sabbin zarge-zarge akan Aung San Suu Kyi, tsohuwar shugabar gwamnatin farar hula kasar.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a Najeriya ɗaruruwan marasa lafiya da ba su da galibi ne ke cin gajiyar kula da lafiyarsu kyauta daga likitocin da ke aikin jam'iyya daga ƙasashen duniya daban-daban. Sannan za ku ji cewa matar da likitoci a asibitin koyarwa na Aminu Kano da ke birnin Kano suka yi wa aikin tiyatar ƙashin laka ta fara takawa da ƙafafunta. Daga bisani kuma muna tafa da shirin noma da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu saurare. Kafin duk waɗannan rahotannin, bari mu kawo muku labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Akalla mutane uku suka mutu a wasu fashe-fashe biyu da suka faru a Kampala babban birnin Uganda, abinda aka yi imanin cewa an shirya hare-haren ne. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce fashewa ta farko da ta auku a yau Talata ta faru ne a kusa da wani ofishin 'yan sanda, sai kuma wata akan titi a kusa da ginin majalisar dokokin ƙasar. Jami'an lafiya sun ce mutane fiye da 27 suka jikkata a harin, aka kuma kai su asibiti. Sun kuma ce akalla 7 daga cikinsu sun samu munanan raunuka. Nan take dai 'yan sanda ba su ce komai ba, kuma ba a tabbatar da ko harin bom ne ba ko a'a. Jami'ai a Uganda sun shayin kira da a sa ido a daidai lokacin da aka fuskanci hare-haren bom a 'yan makonnin nan. Mayakan haɗin gwiwar ADF da ke da alaka da 'yan ƙungiyar IS a yankin Afirka ta tsakiya su ne suka ɗauki alhakin wani mummunan hari da aka kai a watan da ya gabata a wani gidan cin abinci. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping sun gana ta yanar gizo a jiya Litinin. Biden da Xi sun gana a bainar jama'a a game da buƙatar gwamnatocinsu su kasance masu yi wa juna bayani kuma masu gaskiya. Biden ya ce shugabannin biyu na da alhakin tabbatar da cewa gasar da ke tsakanin ƙasashen ba ta sauya ta janyo rigima ba, ko da nufin yin haka ko ba da nufin yin hakan ba. Shi ya ce ya kamata ƙasashen biyu su mutunta juna su kuma zauna lafiya tare da neman haɗin gwiwar da dukansu za su amfana da ita. Sojojin da ke mulki a Myanmar sun gabatar da wasu sabbin zarge-zarge akan Aung San Suu Kyi, tsohuwar shugabar gwamnatin farar hula ƙasar. A wata sanarwa a yau Talata a jaridar New Light of Myanmar, mallakar gwamnatin ƙasar ta ce ana zargin Suu Kyi a shekara 76 da wasu jami'ai su 15 da laifuka daban-daban na magudan zaɓe masu nasaba da babban zaben ƙasar da aka yi a watan Nuwamban da ya gabata, wanda jam'iyyar Suu Kyi ta NLD ta kayar da jam'iyyar da ke samun goyon bayan sojojin ƙasar. Sojojin da ke mulki dai sun ambaci gagaruman magudan zaɓe a matsayin dalilinsu na hamɓarar da gwamnatin farar hular ƙasar a watan Fabrairun da ya gabata. Hukumar zaben ƙasar ta ƙaryata waɗannan zarge-zargen na sojoji. Haka kuma ƙungiyoyin sa ido masu zaman kansu su ma sun goyi bayan hukumar zaben.
Madalla a gaida Maryam Dauda. Kafin mu kawo muku cigaban labaran, bari mu duba taskar rahotanninmu. A Najeriya, ɗaruruwan marasa lafiya marasa galihu ne ke cin gajiyar kula da lafiyarsu kyauta daga likitocin da ke aikin jinƙai daga ƙasashen duniya daban-daban. Likitocin da yanzu haka suna aikin jinƙan ne a Najeriya ƙarƙashin ƙungiyarsu mai suna Physicians Across Continent, wanda ke da headquarter a birnin London, daidai lokacin da Najeriya ke fatan cimma burin samar da ayyukan kiwon lafiya ga kowa cikin sauki zuwa shekara ta 2030. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
An yi man uku na hudu na za a yi mani. Muna godiya Allah saka da alheri ya biya su kuma Allah sa mu dace sa iyakacin bautar kenan.
Wata baiwar Allah kenan daga jihar Zamfara, wadda ke dab da shiga ɗakin tiyata inda za a yi mata aikin cutar da ke damunta. A ayyukan jinkai da likitoci daga kasashen duniya ke gudanarwa kyauta ga marasa galihu a jihar Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya. To ko yaya aka yi likitocin ke gudanar da wannan aikin na jinkai a jihar Sokoto? Dr. Arfan Ali shine daraktan kula da ayyuka na kungiyar likitocin wanda ke da hedkwata a birnin London.
We were in Kano state in around June July time.
Mun zuwa a Najeriya jihar Kano a wajejen watannin Yuni da Yuli. Nasarar da muka samu a ayyukan da muka yi a wannan lokacin yasa aka neme mu sake zuwa. Kuma mun lura da cewa jihar Sokoto akwai mabukata marasa galihu sosai. Yasa muka zo mu kawo agaji ba ma na yin aiki ko bayar da magani ga marasa lafiya kadai ba. Har da musayar ilimi ga likitoci yan kasa. To ko waɗanne curutuka ne likitocin ke aiki a kai?
The kind of operations that we are doing is
ayyukan da muke yi su ne na marasa lafiya masu cutar sankaran mama,
hernias, and we're removing these
makoko da makamantansu. Muna taimakawa masu waɗannan cutuka domin su samu waraka kuma cikin iyalansu. Hukumar zakka da wakafi ta jihar Sokoto ita ce ke aiki tare da likitocin karkashin jagorancin shugabanta Muhammad Lawal Mai Doki.
Duk abun nan da za a yi an shirya shi ne don waɗanda ba su da hali talakawa. Duk wanda za a duba da maganin da za a ba kowa nan za a ba shi saboda Allah. Don haka Allah nan ya ga kukan wa'annan talakawa ko muna fata ya shiga cikin wannan tsayi da ya yi musu.
Alamu yana nuna cewa ba waɗanda aka yi wa aikin kadai ba har jagororin al'umma suna cike da farin ciki akan waɗannan ayyukan jinkai da likitocin ke gudanarwa.
We want to thank you most sincerely because in my 15 years as Sultan.
Mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'adu Abubakar ne ke nuna farin cikinsa inda yake cewa a tsawon shekara 15 da ya yi yana jagorancin al'umma. Wannan ne karo na farko da aka samu likitoci masu yawa haka suka zo da irin wannan aikin na jinkai. Irin yadda jama'a suka taru domin su amfana da wannan aikin abu ne wanda ke nuna cewa lalle akwai mabukata marasa lafiya da ke neman a kula da lafiyarsu.
Sana Jamilu Sani an bani magani. Kiya na yi farin ciki kuma ina jin daɗi ina fatan Allah ya samu dace.
Hawa Ubello tare da matsu du'a Allah shi saka musu da alheri. Allah shi biya su.
Inda maganin da anka bamu an bamu shi kyauta ba an shi kokobo gare mu. An ce mu insha biyu da sahi insha biyu da rana.
Wannan yanayin na bukatun jama'a musamman mabukata da ke son a kula da lafiyarsu abu ne da kan iya jefa ayar tambaya akan ko Najeriya za ta iya cimma gurin nan na samar da ayyukan kiwon lafiya cikin sauki ga kowa da kowa nan da zuwa shekara ta 2030. Lokaci ne kawai zai bayar da ansar wannan tambaya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Niger za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da ƙarshen labaran duniya.
Wani jirgin sama mai saukar angulu na sojojin ruwan Iran ya je mita 23 kusa da jirgin ruwan yakin Amurka yayin da yake kan hanyar zuwa yankin Oman a makon da ya gabata a cewar ma'aikatar tsaron Pentagon. Sakataren yaɗa labaran Pentagon John Kirby ya faɗa wa manema labarai a jiya Litinin cewa jirgin saman mai saukar ungulu ya yi wasu abubuwa masu haɗari kuma ba na ƙwarewa ba, inda ya bi ta saman ruwa a mita 3 ya kuma gewaye wani jirgin ruwan yakin Amurka har sau 3. Da yake mai da martani akan kalaman Kirby, kamfanin dillancin labaran Iran na IRNA ya zargi mai magana da yawon Pentagon da ƙoƙarin halasta kasancewar sojojin Amurka a yankin ba bisa ƙa'ida ba. Wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya faɗa wa muryar Amurka cewa lamarin ya faru ne ranar 11 ga watan nan na Nuwamba. Wani bidiyo da ke bazuwa a tashoshin Telegram na Iran ya nuna abin da ya faru tsawon kusan daƙiƙa 45 daga ɓangaren jirgin saman na Iran. A makon da ya gabata ne wata babbar kotu a Thailand ta yanke hukunci akan wasu 'yan rajisu uku da suka jagoranci wata gwagwarmayar matasa da ke nema a takaita karfin iko da dukiyar tsarin sarautar kasar kan cewa ya sabawa kundin tsarin mulki wanda ya hana a keta haddin sarkin kasar. 'Yan gwagwarmayar su uku da ake tuhuma sun gabatar da jerin wasu kudurori da suke so a yi wa garan Bawal a wani gangami da aka yi a birnin Bangkok a ranar 10 ga watan Agusta na shekarar 2020. Sun ce buransu shine ganin tsarin sarauta kasar da ke ƙara samun ƙarfi ya je daidai da tsarin demokradiyya, kuma an hana su damar ganin an kawar da tsarin sarautar. Amma hukuncin da wata kotun kundin tsarin mulki ta yanke da aka yada ta talabijin ranar 10 ga watan nan na Nuwamba, kotun ta ce kudurorin guda 10 da 'yan gwagwarmayar suka gabatar ba dan a yi garan Bawul bane, amma suna kunshe da wata boyayyiyar aniya ta neman hanbarar da tsarin sarautar kasar. Matakin kotun, wanda bai zo da wani hukunci ba, ya janyo suka sosai a yanar gizo. Kwana ɗaya bayan cimma matakin kotun, mataimakin Prime Minister kasar Wissanu Kriangam ya gargaɗi masu zanga-zanga da cewa su ba hankali a gangamin da za su yi nan gaba duba da hukuncin da kotun ta yanke.
A gaida Maryam Dauda da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har ila yau dai a fannin kiwon lafiya, matar da likitoci a asibitin koyarwa na Aminu Kano da ke birnin Kano suka yi wa aikin tiyatar ƙashin laka, ta fara takawa da kafafunta bayan ƙasa da sa'o'i 24 da gudanar da aikin tiyatar, yayin da hukumomin asibiti ke cewa amfani da na'urori da fasahar da zamani ta zo da su na ƙara ƙwazon likitocinsu. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Gode ma Allah jiki da sauki da aka yi aikin gowa shagarin na fita hawoje na sake jiya ma na fita.
Wannan ita ce muryar matar da aka yi wa aikin tiyatar ƙashin lakar a ranar Juma'a da ta gabata, wadda ta zo daga garin Mubi na jihar Adamawa. Dr. Misbahu Haruna Ahmad shine ya jagoranci ayarin likitocin da suka yi aikin tiyatar.
Wannan aikin da muka yi mun yi shi ne na ƙashin baya daga can ƙasa, inda yake mahaɗar kwankwaso da kuma sauran ƙashin baya. To a daidai wannan inda kamar mahaɗin take a nan ita mara lafiyar ta samu matsala, sai ya zamanto cewar kamar wajen ya tsuke matuƙa gaya, ya kama jijiyoyi da suke fita daga wannan wajen suke kula da motsin kafafu da sauransu.
Marar lafiyar da aka yi wa tiyatar ta ce ko da yake ta kwashe shekaru da dama tana jin alamar cutar, amma ta zomar gudun hijira bayan da mayakan kungiyar Boko Haram suka mamaye garin Mubi a shekarun baya, ta ta'azzara cutar.
Abun ya daɗe fa, ya yi shekara 30, amma na yana zuwa Maiduguri ana yi allura a bayan ɗin, to sai ya zo ya bari. Daga lokacin da aka yi gudun hijira na Mubin nan, da na samu zirga-zirgan inda ya fara ciwo, in na sha magani sai ya bari. To daga last year zuwa yanzu dai abun ya kisa.
Sai dai Dr. Misbahu ya fayyace bambancin da ke tsakanin ciwon laka da ke samun bil'adama da kuma aikin ƙashin lakar da suka yi wa wannan mata.
Ciwon laka kana maganan kamar abin da wanda za a ce mutum ya ji ciwo laka ta taɓo ya zamanto baya iya tafiya. To shi nata wannan zaka ce kamar abu ne da a likitance muke ce mishi degenerative process ne, wato shekaru suna tafiya a yanda Allah ya halicci dan adam, kuma wataƙila da wasu abubuwa da suke faruwa sai ya sa ƙashin bayan ya fara gazawa, sai ya zamanto cewar wannan raunin ya sa shi yanda Allah ya halicci dan adam akwai system da suke kula da duk inda aka samu matsala sai kokarin su gyara. To kokarin wannan gyaran da system din yake kuma sai ya sa wajen din ya tsuke ya tattoshe ya zamanto jijiyoyi ba su aiki yanda ya kamata. To ana cin haka kuma sai ya zamanto kashin ma maimakon ya zauna daidai wa daidai yanda Allah ya shi, sai ya fara zamewa wani yana motsi akan ne. To duk sanda wannan kashin ya motsa ko mutum ya tashi zai tafiya, shine yake sa tsananin zafi da radadi wanda har yake hana mara lafiyar yin tafiya.
Tene dai mahukuntan asibitin koyarwa na Aminu Kano suka alakanta wannan nasara da gudunmuwar da wani bawan Allah ya bayar.
Wannan aiki da aka yi mun ji daɗi sosai, kuma alhamdulillah wannan an samu damar yi ne saboda wannan kayan aiki da aka samu, wannan kayan ayyuka da wani bawan Allah ya ba mu su ne yanzu kusan ko ina a duniya da su ake amfani. Ya zo ya nemi cewa ko akwai abubuwan da muke bukata, kuma muka ga cewa halin da ake ciki yanzu in ka duba yawan mutanen da suke samun hatsari, galaka ta tsinki ko kuma wani abu ya fito ya danna laka, mutum ya kasa tafiya ko ya kasa motsi da hannayensa, to muka ce wasu ya kamata mu samu wasu kaya wanda suke na zamani wanda za a yi amfani da su a taimaka wa ɗan mutane kuma yadda ya sai mana wannan kaya kuma ya sai mana wasu ma wanda a halin yanzu duk muna amfani da su a bangarori wajen guda biyu a cikin asibitin.
Dr. Abdulrahman Abbashi shake nan shugaban asibitin koyarwa na Aminu Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. Kungiyoyin kwadugo a cibiyoyin bincike a Najeriya sun buƙaci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya ceci cibiyoyin binciken daga dunkushewa gaba ɗaya sakamakon kusan sakaci da rashin kuɗaɗe a fannin. Ga wakiliyar mu Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Kungiyoyin kwadago na cibiyoyin bincike a Najeriya sun buƙaci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ceto cibiyoyin daga durƙushewa saboda halin tagayyara da suke ciki. A wani taro da manema labarai da haɗakar kungiyoyin ta kira sun bayyana cewa shekaru da dama gwamnatin tarayya ta yi kunnen ƙashi na rashin bada isasshen kuɗaɗe don inganta cibiyoyin binciken. Comrade Luka Malaya Mai Gari da ke zama ɗaya daga shugabannin gamayyar ƙungiyoyin kwadago na cibiyoyin binciken a jihar Plateau ya ce sau 33 suka yi zama da gwamnatin tarayya amma har yanzu haƙarsu bata cimma ruwa ba.
Gwamnatin tarayya bata bada kuɗaɗe domin bincike irin na kimiyya yau kasashe da yawa su yi nisa domin me suna bincike kuma suna amfani da abin da suke bincike da shi. Idan muka duba Najeriya har ashana ma ba mu iya yi, dole ne in za a ci gaba a koma wajen bincike. Yanzu da ake fada da COVID kamar a nan National Veterinary Research Institute VOM ana yin gwaje-gwaje sannan kuma ana kan bincike da za a samo wannan magani, to idan gwamnati bata sa kuɗi ba dole za a samu cikas.
Makonni biyar kenan kungiyoyin kwadago na cibiyoyin binciken suka shiga yajin aiki don nuna rashin jin daɗin su kan rashin biyan ƙarin albashi tun fiye da shekaru 10 neman ƙarin shekarun yin ritaya na 65 kamar takwarorin su na jami'o'i, rashin biyan su alawus da kuma neman a kafa musu hukuma ta musamman da za ta kula da harkokin cibiyoyin bincike a Najeriya. Comrade Umar Dan Halilu yace sun fito ne don su tunatar da gwamnati abinda ta manta.
Muna da harkoki da dama da ake wanda zai kawo na ma'adanai kwarai kam wanda zai kawo ci gaba a kasar nan. So amma mu ma tafiyar da gurin ma yana zama mana aiki. Akwai dalibai, akwai lab, akwai mills wanda muke tace kuza. Shi kanshi gurin biyan kuɗin nefa ma yana zama mana aiki. Ya za a ce a risale ci gaba.
Shugaban hukumar binciken harkokin noma ta Najeriya Farfesa Garba Hamidu Sharubutu yace gwamnati na kan daukan matakan warware matsalar.
Gwamnati bata zauna shiru ba. Ya kamata mutane su sani cewa wannan matsalan ya fara ne tun daga 2012. To wayannan kungiyoyi sun hada da duk ministries din da akwai research institute. So idan ba an samu duk ministries din nan wanda abin nan ya shafe su ba, da wuya wani minista ya je ya signing document on behalf of wani minister. Ni na san a yanzu haka ministry na kwadago sun kirawo a kan lalle-lalle a zo a zauna a duba yanayin yadda abubuwan nan suke.
Kungiyoyi bakwai na cibiyoyin binciken da ke yajin aiki sun hada da cibiyar binciken cututtukan dabbobi, cibiyar nazarin dabarun siyasa ta ƙasa da ke Kuru, cibiyar bunƙasa ƙarafa ta ƙasa, cibiyar binciken amfanin gona nau'in doya, rogo da sauransu, kwalejin nazarin gandun daji, kwalejin nazarin fasahar lafiyar dabbobi ta ƙasa da ke VOM, da cibiyar fasahar ma'adinai da albarkatun ƙasa da ke Jos. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Zainab Babaji kenan. Yanzu kuma sai shirinmu na noma da abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe ke shirya mana.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sanadiyar cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Masu noman albasa da sarrafa ta da kuma kasuwancin ta daga kasashen nahiyar Afirka ta Yamma da Afirka ta Tsakiya sun gudanar da taron yini uku a birnin Kano da ke Najeriya. Taron dai ya mai da hankali ne wajen lalubo hanyoyin magance kalubalen da suke fuskanta da kuma inganta hada-hadar cinikayyar albasar a tsakanin kasashen Afirka da kuma sauran sassan duniya. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna mana da wasu daga cikin shugabanni da suka halarci taron daga Najeriya da kuma Ghana. Ga dai yadda hirar tasu ta kasance.
Sunana Aliyu ne ta samu isa, ni ne shugaban kungiyar manoma yan kasuwa da masu sarrafa albasa na kasar Najeriya, ni ne kuma sakataren zattawa na kungiyar albasa na Afrika. Wannan taro shi ne na hudu game da gamayyar kasashe da kasashen Afrika ta yamma da Afrika ta tsakiya akan harkan albasa. Taron yana so ya yi diba da wani odiri da gwamnati da kasashen Afrika suka kawo na cewa ana so a ba kowa kowane dan kasuwa da muke kasashen Afrika dama mu yi kasuwancinmu ba tare da wani shinge ba ko an kawo mana cewa ba za ka shiga ko ba za ka fito ba. Taron ya hada gaba ɗaya kasashen Afrika ta yamma da Afrika ta tsakiya irin su Niger, Ghana, Burkina, Gabon, Cameroon, Abidjan, duka da sauransu duk suna cikin wannan taro. Muna tunani gwamnati za su shigo kamar muna kira ga hukumar custom da hukumar kula da fitar da kaya waje da su kansu African Continental Free Trade Area da su kansu manoma. Kowa yana da gudunmawar da zai bayar saboda haɓaka cinikayya tsakanin kasashen Afrika.
To bayan kun tattara ko kun tattauna akwai ƙuduri da za ku cimma, ka ce gwamnati za ta samar da yanayi ko a mataki na kungiya akwai wato abin da za ku iya na hoɓasa na aiwatarwa don cimma buri?
Abubuwan da muke yi a matsayinmu na manoma, duk wanda ya san manomin albasa ya san manomi ne ingantacce. Abubuwan da muke shi ne na haɗa kawunanmu waje guda ɗaya na cewa a shirye muke duk lokacin da gwamnati ta taimaka mana a shirye muke mu fito mu yi wannan noma. In ma gwamnati tana buƙatar wani abu da ake ce ma equity contribution, mu a shirye muke mu ba su wa gwamnati kawuna ta haɗa a gina abubuwan da ake so a yi. Albasan da muke nomawa a lahiyar Afrika zai kai kamar ton miliyan 5.
Har ila yau dai wakilinmu Mahmud ya tattauna mana da ɗaya daga cikin wakilan tawagar Ghana a wurin taron wanda ya fara gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Alhaji Muhammad Tasi, na fito daga Accra Ghana. A can Ghana sunan kungiyarmu Accra Union Sales Association. Albasa gwargwadon hali can ƙasa ana nomanta amma ba ta kai nan Najeriya ba ko can Niger a musalanci. Ana nomanta can iyaka noma amma ba ta kai Najeriya. Albasa nan mu can ana kai wannan ne mu sayar su da yawa, mu ma muna cire kuɗinmu mu sayi gwargwadon hali. Amma abin da ke ci mu nutuwa a ƙwarya kamar mu masu sayi kaga nan a nan Najeriya, saboda kuɗin da ake kashe ma albasa har ta shiga Ghana kuɗin nan ya yi yawa. Kaga misali tun nan Najeriya ana kashe kuɗi kamar jika 280 misali a fahimce. Sai kuma daga Benin zuwa Togo su ma ana kashe jika 480, shiga Ghana ana kashe jika 145. Kagan kai misali an kashe kusa misali kamar jika 900 misali da wasu 'yan kai in albasa ta yi ta dannan Najeriya zuwa Ghana. Da Niger zuwa kuma Ghana a lalace ana kashe kamar misali jika 400. To kaga an samu bambanci. In kuma nisa ne, Niger ma ta yi Najeriya nisa shiga Ghana. Ita ma ya kamata shugabanni su duba wannan larura.
Wai kuna so a daidaita farashi kenan ko kuma ya kake ne?
Ina nuni farashi kaga nan kamar masu noma ko masu sayi. Kaga in ka samu ragowar kudin hanya dole ko kai kana buƙatar kai kudin ka sayi albasa. Dan saboda kai ma ka unhuwa Niger na kashe 400 Ghana nan Najeriya na kashe 900 zuwa Ghana. Ko kai in za ka yi wannan sana'a na ka samu 200 ko 300 ko kai ma aika ce gaba. Ya kamata in nan Najeriya su duba dan abin gansu ya ta hai price su kudaden da ake kashewa hanya zuwa Ghana ya ta sama kwarai. Na yi son kungiya ta duba wannan abu dan abubuwan da ake kashewa hanyar Najeriya to Ghana Niger ba su kashe shi haka. Ni Najeriya suna kashe jika 900 da wasu 'yan kai. Niger zuwa Ghana suna kashe 400. To ka duba bambancin da ke akwai. Kaga akwai difference kamar 500. To kaga 500 ne shi ma wani abu ne. Ko 200 ma an ka rage ma ko 300 kai ma ka unwana.
kai ne sai ko kai ne sayarwa insha Allah.
Kana ganin kungiya misali tana da hurumi da za ta dau wani mataki ko sai ta hada da gwamnati?
Of course ta iya misali tunda abin hadin kai ne in kai yarda niyyar da abubuwan da duk ake so abu a tai gaba an ya hada kai sai a tai gaba da shi.
Masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai Jun Leathers Gresham da ta taimaka wajen bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To masu saurare yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne daga Jamila Ado Salati goma ga Annabar Jau da Fatan Ado Salati goma ga Annabar Jau inda suka ce yin garkuwa da mutane biyar a wani kamfanin ruwan leda a garin Tagina dake karamar hukumar Rafi a nan jihar Mata Niger da wasu ƴan bindiga suka yi jiya Litinin ya ƙara jefa al'ummar jihar Niger cikin zulumi da tagumi. Ya Allah ka kawo mana agajin gaggawa. Sai kuma sakonmu na gaba shi ma na haɗin gwiwa daga Yahaya Danno Azare da na Mairo Umar Makira tare da Umar Abubakar Odoji Azare inda suka ce salam VOA Hausa, ya kamata gwamnatin shugaba Buhari ta dauki matakin ba sani ba sabo ga ƴan ISWAP domin masu iya magana kan ce da zafi-zafi akan da ke ƙarfi. Shi kuma Mahmud Salihu Kaura cewa yayi barazanar da kungiyar malaman jami'o'in Najeriya ASU ta yi na tsandama cikin yajin aiki wani abin damuwa ne. Muna kira ga gwamnatin tarayya da ta waiwayi yarjejeniyoyin da ta kulla da kungiyar domin kaucewa shiga yajin aiki kamar yadda kungiyar ta saba. Sai kuma sakonmu na ƙarshe a yau daga Bashir Kansala mai tinkiya dadin dajin jihar Kebbi inda ya ce dan Allah ku bani dama in kira ga al'ummar Najeriya musulmai da Krista cewa ya kamata mu ci gaba da roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankula da asarar rayuka a ƙasar mu Najeriya domin komai yayi zafi maganinsa Allah. Masu sauraro mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonni. Karkara shirin namu ga Maryam nan da takaitattun labarai.
Akalla mutane uku suka mutu a wasu fashe-fashe biyu da suka faru a Kampala babban birnin Uganda, abinda aka yi imanin cewa an shirya hare-haren ne. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping sun gana ta yanar gizo a jiya Litinin. Biden da Xi sun yi magana a bainar jama'a game da buƙatar gwamnatocinsu su kasance masu yi wa juna bayani kuma masu gaskiya. Sojojin da ke mulki a Myanmar sun gabatar da wasu sabbin zarge-zarge akan Aung San Suu Kyi, tsohuwar shugabar gwamnatin farar hula ƙasar. A wata sanarwa a yau Talata a jaridar New Light of Myanmar mallakar gwamnatin ƙasar ta ce ana zargin Suu Kyi ya shekara 76 da wasu jami'ai su 15 da laifuffuka daban-daban na magudan zaɓe masu nasaba da babban zaben ƙasar da aka yi a watan Nuwamban da ya gabata, wanda jam'iyyar Suu Kyi ta NLD ta kayar da jam'iyyar da ke samun goyon bayan sojojin ƙasar. Wani jirgin sama mai saukar ungulu na sojojin ruwan Iran ya je mita 23 kusa da jirgin ruwan yakin Amurka yayin da yake kan hanyar zuwa yankin Oman a makon da ya gabata, a cewar ma'aikatar tsaron Pentagon.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci, sai kuma can anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Maryam Dauda da ta taya na gabatarwa da Daniel Brown da ya haɗa mana shirin baki ɗayansa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku sai mun haɗu a shirinmu na dare.